gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum jama'a, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni da Wala Salim.
A duk ranar Litinin, shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa, inda a yau ma 26 ga watan Nuwamba ta shekara 2018 shirin namu na magana ne akan cin zarafin mata.
Ya kauda kai in bai yi bane to sai a shiga a yi inda za a kai a fita bai wuce da a ce laifi. To kuma ai shari'a ya ga mana duk yanda ya kamata ai. Hukun ta so Qur'ani ya riga ya ga magana. Magana ne wanda yake gashi nan an baka dama ka kaurace musu nan dama yake ce abun kunya mutun ya duki matan shi kaman dukan jaki da daddare kuma yaje yana neman ta.
Amina, kin san je ne ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin yaki da cin zarafin mata. Dan haka ne yau zamu tattauna akan yanda waɗansu maza ke musguna wa matansu. Kuma yanzu kin san fadi ya zama ruwan dare a ƙasashen mu musamman ma a sansanin ƴan gudun hijira. Dan haka ne a yau wakilin mu Nasir Yakubu birnin Yaro ya tattauna mana da malama addinin Islama. Muna kuma dauke da ra'ayoyin jama'a akan wannan maudu'in. Bayan nan ma zamu ji ta bakin masanin halayyar dan Adam.
Yanzu bari mu fara da jin amshoshin tambayar da muka maku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce menene ra'ayinku akan mazan da ke dukan matansu, ga kuma yadda kuka amsa mana.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Mustafa Muhammad, inda yake cewa rashin sanin ilimin zamantakewa ne kawai ga wasu mazan. Allah ya sauke ku tashi lafiya yau da gobe.
Amsa mu na gaba kuma ya fito ne daga wurin Jibrin Adamu Deba, inda yace a gaskiya ba su kyauta ba, wannan ba hali mai kyau bane, sannan in dare yayi ya kalle ta a matsayin me.
Sai sakon Abubakar Abdullahi Gwandu daga jihar Kebbi, inda yake cewa yau da gobe ni ina kallon duk wani namiji mai dukan mace a matsayin wanda bai san darajar ko mahaifiyarsa ba, kuma a matsayin wanda jahilci yayi wa kaka gida. Ku tashi lafiya.
Sai kuma amsan Isa Lawan Girgir, inda yace salam yau da gobe, a gaskiya hakan san bai dace ba, masu irin wannan hali ya kamata su ji tsoron Allah su daina. Sai kuma amsar Adamu Habu Umar, inda yace salam yau da gobe, hakika halayyar dukan mataye da wasu mazaje ke aikatawa samsam bai dace ba, domin akwai hanyoyin ladabtarwa matakar mace ta yi ma laifi ba wai duka ba.
Sai Matala Ibrahim Zangon Daura, inda yake cewa ina kallon mazan da ke dukan matansu a matsayin masu tabin hankali.
Sai kuma amsar gaba daga Bashir Garba, inda yace gaskiya mazan da ke dukan matansu ba su kyauta ba, bai kamata a dinga dukan mata dan sun yi laifi ba, akwai hanyoyin sulhu da yawa.
To sai ya hayya mamman, inda yake cewa dukan mata abu ne wanda bai dace ba, saboda ita ba dabba bace, Allah ya kyauta. To ai ko dabban ma bai kamata a duke ta ba, shine ai.
Sai kuma amsar Rabi'u Bashir Umar, inda yace assalamu yau da gobe, a gaskiya dukan mata hakan san bai dace ba a al'adance da ma a addinance.
Sai Dauda Hudu Guru, inda yake cewa to gaskiya duk namijin da yake dukan matarsa to gaskiya yana da karancin ilimin addini sannan kuma bai kyauta ba da fatan masu irin wannan halin za su daina to amin sai sakon mu na karshe a yau inda ya fito daga Ibrahim baban gida inda yake cewa duk namijin da yake dukar matarsa wawa ne ya rasa wanda zai buga sai matar shi in kuma ya bar gida ya kasa komai a waje to mata ku ji ni da kyau in mijin ku ya bige ku wallahi ki bashi kashi ke ma kirama to wallahi gobe sai ya ji sharkar tabaki to Amina yake kallon ra'ayin wannan baban gida Ibrahim
ya ce ai mu wani sulhun dai
gaskiya ka in ya duke ki dai ki neman mafaka ki tantara kayan ki ki kara gaba kamin ya rauna taki sosai
amma mutunci ki koma da mutunci
ne ba madda rabawa
to mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu
to madalla yanzu bari mu saurari ra'ayin jama'a kan yadda suke kallon wannan lamarin
sunana Balaraba Lawal babu shakka mazan da ke cin mutuncin iyalinsu ba karamin wato abun tashin hankali bane na farko addini ne kariya gare su na biyu wato zamantakewa ma ita kanta ta samar da kyakkyawan kariya gare su gwamnati ta samar da kyakkyawan kariya gare su da dai shauransu kuma abun al'ajabi abun mamaki shine duk matar da ka dauko ka aje ta a ɗakin ka ka aura to ba karamin soyayya ne ratsa ba saboda ba a yin aure sai da soyayya ko soyayyan haka ma a waje da ake yi ma'ana soyayya ce dai ta hada to akwai dai abu biyu ko uku na farko ko dai mutum wato kanshi ba ɗaya bane na biyu wato ya taso a gidan da babu tarbiya babu addini haka wato al'ummar da yake zaune cikin ta nan ma babu waɗannan tarbiyoyin a ciki sannan na uku mutum ne wanda kila haka Allah ya yi shi bai san darajar mata ba yau shekara na 25 da mata na ban taba dungurin ta da hannuna ba amma ai kaga muna bata to me ya kawo na batun bugu wanda kuke tare ku ci ku kwana tare ku haifi ƴaƴa tare to wallahi tallahi wanda yake yin wannan halayya ya jira yadda Allah zai yi da shi
to sunana Aliyu Musa kamar wannan tambayan da kai game da maza masu cin mutunci da cin zarafin mata to maganar gaskiya wannan ba karamin tashin hankali bane idan muka duba ma a kimance a addinance ma ba ma al'adance ba cin zarafin mace ga duk wani namiji musulmi haramun ne a gare shi domin idan muka duba karantarwar musulunci bai yadda ma dan matanka ta yi maka wani abu kai ko da ta kashe maka da ne akwai hanyar da ya kamata ka bi ka nuna mata tayi ba daidai ba domin akwai shari'a amma a ce kana namiji ka je kafin ka aure ta sai da akai bibiya har ka nema ma ka kasara wasu akan ta ka zo ana soyayya yanzu ta zo ta zama matanka yanzu kila kuna da ƴaƴa birchip saboda tayi maka wani abu kalilan ka dau hannu ka dunkure ta ko ka ci mata mutunci ko a gaban mutane kana zaginta wannan bai kamata ba gada namiji koko ga namiji yana tunzurawa koko yana ainihin cin mutuncin matansa domin a gaskiya duk mutun da ke cin zarafin matansa har ga Allah to ya jira sakamakon abin da zai biyo baya da shi ma zai ga na wulakanci a duniya
sunana Fatima Usman a rayuwa din ka san kowa ke da matsala kowa kuma yana da tashin matsalar maza da matan mu duka muna da laifi ko in sa na yin aure ne na soyayya da mai iya soyayyan kawai face iya bakin titi ne ko kuma wata bukatun shi na wayansu al'amara na yau da kullum shine kawai
sunana Hashim Idris babban abin da ke kawo irin wannan abin akwai matashin da zai yi aure babu sana'a dole irin wannan matsalar ya faru da zaran ya fara cefane ya ji wahalar cefane dole tsakanin shi da mata za su tsani juna yau ya dawo shi ya fita wajen aiki bai samu ba shi kuma ya dawo gida mata suna nema su tunda su ya riga ya aje su suna neman kuma su a ba su hakkin su kai kuma baka da shi da zaran mace ta gaya ma abin da bai dace ba sai zagi daga zagi sai mari daga mari sai duka sannan ko kuma wani wasu mazan da ke hakan ke faruwa da su wani in yadda ya ji wahalan wannan cefanan gashi babu aikin yi kuma an bai shawara kada ya aure sai ya samu aikin yi zai ce ku ya ba ku gaya mana dadin aure kullun ku sai gaya mana wahalan aure kuke yi daga nan sai suke biyo ba shi yasa mata suke cikin matsanancin hali zawarawa suke yawa a kasar nan
sunana Hashim Said mosti matasa yan uwan mu mutum kawai zai zo yi aure ne lokacin da bashi wara gaya mai cewa kai yayi bayan yayi zai dawo na cewa gaskiya kuma ku ba shi yara mai kiba kuma alhalin kun kiyaye mai lokacin da zai yi din kawai ni yanzu haka ko su yara da na gaya musu cewa wane dan Allah ka yi hakuri haka samu sana sai ce ni lokacin da nayi me yasa ni ba gaya maka ba nace me ba haka bane sai yi wa samu na naka ba yi da bane ni ina samu fiye da yanda kake samu shi yasa nayi so ni ba shi yara nace me dan Allah wane kake aure ya zo yi sai daga baya bayan an yi abin ya zo yi kawai irin wannan cece ku sai din tsakanin shi daga matar shi fada da duka kullun fada duka ya kawo kara maka ce me yi hakuri sai da to ba abin da kace me sai ka ba shi hakuri samu ya shigo ya tashi safe sai da abin da za a karya shi ita kuma za ta buga ta buga ita ma kawai za su samu ido ga yara kuma sun muku yawa
sunana Maryam gaskiya na yi murna na yi farin ciki da aka ware wannan rana domin gaskiya maza suna galla zama mata mun yi murna mun yi farin ciki gara a fiddan ma mata ƴan uwan mu haƙƙin su game da zamantakewa na aure ana cin haƙƙin aure fi sabilillahi za ta ga an yi aure na soyayya an dawo daga baya ana cin zarafin aure wannan bai dace ba wani lokaci kuma akwai laifin mata wani lokacin kuma laifin na maza ne za ka ga ana soyayya an yi aure kwana biyu za a koma ana samun matsaloli kala-kala kuma ga su nan kawai sai dai mu ce mun gode da wannan abu
sunana Ruqayya Muhammad na yi farin ciki da wannan rana da aka ware domin yaƙi da gallazawa mata kuma Allah ya sa maza za su ɗauki wannan jan hankali da ake musu su yi kokari su daina gallazawa mata akan zamantakewan aure da duk wani abu da ke tsakanin su da mata don mata iyaye ne kuma mata mutane ne masu rauni wanda yana da kyau a dinga kyautata musu kuma ana samar musu da duk wani farin ciki da zai sa ya zamana su ma za su san cewa ana kyautata musu ya kamata duk wanda aka dauki mace aka bashi an bashi amana ne kuma zai rike ta tsakanin shi da Allah in har zai rike duk wani haƙƙi nata da kuma zaman lafiya da kuma kiyaye duk wani haƙoƙin shi da ya rataya a kan shi to ita ma ba za ta zama mai matsala a gare shi ba kuma hakan zai kawo zaman lafiya kuma zai kawo yawan rage mutuwan aure ko kuma yawan zawarawa ko wani abu kuma duk inda namiji yake shine gaba akan mace kuma shine zai zamana ya samar wa gidan shi da zaman lafiya da kuma duk wani farin ciki shi zai zamana ya samar a gidan shi dan haka ina roƙon ƴan uwana musulmi maza da su dinga hakuri suna rike amanan auren su shi zai kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali alsamu dace
sunana Yakubu Abdullahi director abin da yake faruwa so tari su matasan su ma kansu koda ka ba su shawaran haka ai Allah ya ce tashi in taimake ka ba zai yiwu ba ka zauna kai ka ce ba za ka je ka nemi sana'a ba sana'a ita ce ginshiki a rayuwa wanda yake cewa in kana da sana'a duk abin da ka sa gaba za ka yi koda bai da yawa abin da za ka samu za ka yi fitin iyalinka da wani wanda za ka taimaka mawa amma ba ka da sana'a ka zo ka tuntumo mu kanka hidiman da tafi karfin ka dole ka sha wahala akwai matsalan talauci da kuma mu ma matasan san zuciya mutum ba ya ga shi ya kuma ce rika bin abokai wannan yana sana'a na sana'a ya zo ya rika neman wani naira 10 naira 100 dai shi ba zai iya zuwa je saki jikin shi ya nemi abin da zai zulfa ma kanshi asiri ba
sai rana abba awwal a gaskiya matasa da yawa wayen su da ilimin abu to gaskiya har da ma rashin ilimi abin da yake da bayan rashin ilimi kuma har da rashin sana'a zalan mutum ba sana'an nan in yayi auren nan to dole zai sha wahala su ma suna da laifi mu ma muna da laifi
sunana Abubakar Abdullahi a matsala ce kawai ta rashin abinci da kuma rashin hakuri da ba a yi da rayuwa in babu hakuri kan kaga ai dole a dinga samun matsaloli ne yanayin rayuwa to abin da ya kamata a dinga yi ba abin da yake da nasaba irin hakuri da abin da aka yi hakuri insha Allah zai zo zai wuce
ni ne dan Juma Feler Gashiku abin da yasa maza suke dukan matansu akwai dalilai da dama saboda rashin hakuri akwai wasu abubuwa da dama wanda in ka gaya ma mace ba za ta saurare ka ba kuma kai mai gidanta ne kaga ko akwai kalubale da ake fuskanta da dama wanda ko ka gaya mata bata ji ba a matsayin mu mazan wasu suna da hakuri wasu ba su da hakuri to dole ne wani in ka fada ba a ji ba sai ka yi dukan nan za a samu masala a ciki amma ni bana dukan mata ina gaya musu gaskiya ne in ta ji ai amfani da shi
sunana Musa Oji amma an fasin da agadas bai kamata da ke mata ba ai tsakanin maza da mata kawai nasiha ne amma akwai wasu furburan da suke faruwa tsakanin maza da mata yanzu mata suna da wani rashin hakuri wanda in suka kalli mazajen su za su ga akwai wasu furburan da ke faruwa irin na situation ko da samu haka ya karanci sai ga mata sun kasa juriya da samun mazajen su
sunana Anas Komanda dalilin da yasa namiji zai bi gimmace dalilan suna da yawa ba su da yawa dalili na farko shine a duk sanda ka fita nema ka dawo kana tunanin abin da ka samu Allah ya hore maka za ai amfani da shi sai ka ga mace ta raina a sa'idin da ka kawo mata tana wannan rainuwan kai kuma kana tuna wahalan da ka sha a baya idan ka zo kana bata hakuri sai ka ga tana fusata ita abin da take so ba shi aka kawo mata ba in ka bata hakuri sai take hakura to kai kuma wannan fushin zai sa ka bugi mata ka duk da cewa addini bai daka bugi mata ka ba
ni sunana Hamza Gallaguru gaskiya dukan bai dace ba ta yadda irin yadda zamu mai yadda muke ma ko dabbobi ko yadda ba hukunci hakanan kai hakanan ka fada mace da duka titintijin kaman ka samu dabba so in zaka duba ko a irin yadda Allah ya ba ya faɗi yadda za a hukunta masu laifi zaka ji akwai adadin hukuncin da na kan yi dukan amma daga baya sai nayi nazari
sunana Bashir a dukan mata ai bai dace ba a babu maganan duka sai a kauda kai in bai yu bane to sai a shiga ayi inda za a kai a fita bai wuce dai a ce laifi to kuma ai shari'a ya gaya mana da yanda ya kamata ai hukunta su Qur'ani ya riga ya gama magana ne wanda yake gashi nan an baka dama ka kaurace musu ka ladabtar da su shine har ma aka ce kai duka malaman kuma sun ce ga irin dukan da za a yi an ce banda wanda zai tada abin nan dan ma yake ce abin kunya mutun ya duki matan shi kaman dukan jaki da daddare kuma yaje yana neman ta
sunana Dar Afafata dalilin da yasa maza suke dukan matan su gaskiya magana ana sa rashin hakuri kuma matan idan namiji ya zo ya mu matan shi magana akan abu sai ta hayyake mishi kuma matsalan da yake faruwa akwai matsalan na magi na manja da ake dan fafuta ka zaka shigo gida baka da naira kai ma matanka magana kuma sannan sai ta hayye maka shike sa zafin zuciya ya sa ka sa hannu har ka dan kai mata mangai
to ba dalla Amina kinji ra'ayin mutane ne abinda yake ban mamaki
ne mai mamaki saboda naga kamar sun ne musu alaka
ta al'ajabi suna alakanta shi da rashi da kuma samu wanda shi bai kamata ba kin ga kamar wannan da ya gama magana yana maganan na magi na waye ai bai kamata a ce wai yau rashi shi zai saka duki matanka ba ko kuma dan ka kawo abu yayi kadan ta nuna yayi kadan ila ita ta sani zaki ga mutum maybe ya kawo kwanin shinkafa
ke yi banza da ita ba
imma kuma ke ce ke kike dafa abinci zaki ya ce mishi wannan shinkafan ba zai ishe mu ba ko kuma wannan magi ya kare to daidai ban ga alaka duka
saboda akwai masu arziki wanda suna bugun matan su kuma akwai masu rashi wa'anda ba sa bugun matan su
haka ne ya kamata a ce zaman zamantakewa akwai tausayi da so da kauna haka ya kamata a koda yaushe
to madalla yanzu bari mu sake komawa wajen wakilin sashen Hausa Nasiru Yakubu birnin Yero domin mu ji ta bakin malam addinin Islama
sunana Muhammad Tihami Suleiman ni ne Amir na Umar bin Khattab Islamic Consent a nan Kaduna kuma ni ne chairman na Supreme Council of Sharia Kaduna chapter na Central Ward Cleaning Committee ni chairman
Akramakalla wani irin kallo addinin musulunci yake wa mazajen da suke dukan matan su wato ma'ana suke musguna musu bayan suna auren su kuma
ai addinin musulunci du mazan da yake dukan matan sa jahili ne bisa abin da yake yi ba bai fahimci addinin Allah subhanahu wataala ba addinin yana nuna cewa matan mu ai sune iyayen mu sune iyayen yaran mu kuma doke su al'anun tausayawa wannan ba ma bugun mata ai musulunci bai yarda da shi ba ya ka duba Qur'an ja'idi su ya kai cewa suna fa'inta wani aya cewa doke mata aya ne yake cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa maza su ne ma masu farala akin mata ma farallahu ba'dahu 'ala bi Allah ya ba su farala akin mata ne ma anfaqo min dubin su suke kishe kudin su da sauran su sai ce fa salihat mata masu nagari qanitat masu yadda da miji su suna yin aiki da miji su suna aikata umarni da miji hafiza su suna kai ai farji su da sauran su sai ce wallati ta'afu da nushuza unna wanda mai bitin kike kuke gudun tawayinta fa'izu unna na farko kenan kai mata wasiya kasibata nusiya mau'iza kabe ta nasiya wasiya ya gamci ka kai karanta ma gidaje su a samu mai ankali a wurin ku abzanna a sassanta in ta kiba bata ji wannan manasiya ba bata da wannan su ba fajuru unna fil madaji ta guje ta kai wurin gado karka sabu da ita wannan punishment ya isa na karshe shine fadribu unna sai ai musu ladabi wannan ladabi ba wani zai bada manan sa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kika famu ba kitufafi ka doki ka aka amma ka ce kana ka ce bai ko ka ce boxing kamar kuna boxing da ita wannan ai bai dace ba ai ma shushi ya saka yi ma aka ai wani ba kaman dabbobi wani masu yin aka wannan bai dace ba musulunci
kenan musulunci ya kyamanci dukkanin wani mutumin da yake musgunawa matan shi musamman barayi suna zaune wata ilma sun hayayyafa amma kuma har yanzu bai samu natsuwa da za a iya sulhunta wasu abubuwa ba sai ya hada da duka
ah musulunci ya kiyaye ya ya ki wannan sosai har mun san cewa a cikin hutuba ta wanda yayi annamura a karshen rayuwarsa fa ina cewa matan ku kun riko su da amana ne hai miki ba mun duka bane sai da mun san ina cewa mukutin zai rasu ma ina cewa as-salatu wa ma malakat aymanukum sallanku fa sallanku fa kuma matan ku da iyayenku Anas bin Malik wanda kuma yaron gidan manzo sallallahu alaihi wasallam ce bai taba bugun shi ba yaron gidan ma bille ba ta da wannan duk wanda zai koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma shine mu'min ne kawai wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawa'u tab'an lima jitu bi ba mu'mini wanda yake ka sai wanda yake bin sunnah manzo sallallahu alaihi wasallam da soraisa dina soraisa ina bi manzo sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam bai taba daga annabi bucin matansa ba to kai kake mun mu'mini kana bi manzo sallallahu alaihi wasallam kamin duka matanka musulmi mata gaban yaranta ai yaran za su kai ki za su kai ka
baya ga jahilci ne malam ba ka gani akwai wani abubuwa da yakan sa ko talauci ko mai mace mutum ya bugi matan shi
ai talauci ba zai kai mutum hinga bugi matan shi ko da aka ce mai talauci yana cikin fushi mai labarin amma dole aka ya kamata ai an kalima na kuma ai duka mata ba abun da ya kawo wannan fasiti jahilci da bin da sa musulman muka ce aka hain ka san matan nan in kana cuta mata Allah zai bude maka arziki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya yi rantsuwa zai tabbata mutane uku duk wanda ake bin sa bashi kuma yi niyya zai biya bashi Allah zai ba bude anyan zai biya bashi duk wanda yake yin jihadi don Allah Allah zai taimake ta damtin shi duk wanda yayi aure don Allah kuma zai lura da ita Allah zai bushi ma arziki anyan zai so ba talauci ba kenan na'am
kenan malam menene shawaran ku malamai ga mata masu mazaje masu duka ko kuma masu musgunawa matan su a daidai lokacin da suke aure da su
na farko duk wanda zai yi aure kafin shekara daya ko biyu kafin yi aure dole shiga makaranta neman meye akin matansa a kai sa ita mace bata zama meye akin mijinta a kanta wannan na very very important da mai kamar da aka yi bita na zuwa haji aikin haji da sauransu ya kuma da hanga bita da aure kai mutum zai fado kai a aure ranar auren sai a gebe shi siya da ita shabiya da ita wani ma shi yadda ita shabiya da ita ba zama da ita ma a cikin ma'aminci a cikin kwanci an kalli an kuri da ita wannan ma wani abu ne dole zai a samu bita na masu neman aure da ma'aurata ba a yanka samu bita a koya masu ya ake yi wannan kuma ranar da dole a yi masu nasiya a kalla awa daya ana masu nasiya a kai matan a kai su da kai su a kai matan duk shi ne zai sa a dace da mun lallake su
akira muka lamuna gode
to jazakumullahu khairan barakallahu fikum
to madalla a gaishe da malam MT Suleiman yanzu bari mu ji tattaunawar da abokin aiki nayi Ibrahim Ka'almasi Garba da Professor Aminu Fage daga Jami'ar Bayero University wanda shi masani ne a al'umma
a masu saurare assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh fatan kowa yayi ni lafiya a da farko din sunana Professor Aminu Fage Muhammad malami a Tsangayar koyar da halayyar dan adam sociology a Turai a Jami'ar Bayero da ke Kano wannan batu da kuka kawo na cin zarafin mata da Majalisar Dinkin Duniya ta ware rana ta cin zarafin mata tana da muhimmanci sosai musamman ga mu nan kasashe masu kasuwa na Afirka kudancin duniya. Ko ba haka ba kuma ana yawan gallaza musu, ana cutar da su ta hanyar bautar da su, ta hanyar gallaza musu wajen tsananta musu kaman bayi a gida suna wahala, sannan kuma kowane kuskure suka yi za a iya hukunta su. Kai ta je mata a kasashe masu kasuwa ƴancin su ragagge ne. Ta wannan rana take da muhimmanci don a faɗakar da al'umma gane muhimmancin mata da yadda suke ba da gudunmawa a rayuwa.
To Profesa, shin akwai wani alfanu tattare da dukar mace?
Kowa ma ya sani cewa duka ga mace ba ma duka ba tsangwama ko takurawa, ai ba karamin illa ne ba ga ya mace, musamman wacce take da cin renon ƴaƴa da hukuncin lura da gida. Ko shi cin zarafi ko gallaza mata ai kala-kala ne. Yadda masana suka faɗi kaman guda uku. Na farko akwai cin zarafi na nau'in duka na fata da abin duka ko abin mace da ne. Akwai kuma cin zarafi na wanda ya shafi halayya. Alal misali abin da yake tsakanin mace da miji, ana son soyayya da kyautatawa ko ba haka ba?
Haka.
To wasu mazajen suka kuntata wa matansu ta hanyar tsangwama da zagi da cin mutunci, ka gane, da ana so haƙƙoƙinsu na rayuwa. Wannan ma gallazawa ne, cutarwa ne. Sannan kuma akwai gallazawa da ta shafi harkar jima'i, a gane kamar irin harkar fyaɗe din nan, harkar horawa yara mata talla ko aikata wanda ya fi ƙarfin lafiyarsu. Duk wannan a tunanin masana wannan gallazawa mata, amma babban illa shi ne yadda ake dokansu bisa ga ɗan ƙaramin kuskure, wanda kuma abu ne mai jawo mummunan hali tsakanin miji da mata, ko kuma ma a ce duk mutumin da yake dukan mata a gaban ƴaƴansa, to babu shakka ƴaƴansa za ta taso da wannan. Kuma yadda masana suka faɗa, haka mutum ma yana du kuma yana ci mata mutunci, watakila ma ya fito daga gidan da ake gallazawa iyayensa, ko kuma ya taso ya ga ana yi, ka ga ƴaƴa abin zai fi shafa. Sannan ita kuma mace watakila ya shafi lafiyarta, shafi hankalinta, shafi ma mu'amalarta, ka ga akwai illoli. Illolinsu suna da yawa, suna shafar ƴaƴa, suna shafar iyali, na shafar ita kanta mace lafiyarta. Kuma mun tabbatar cewa wannan abu ya shafi kasashen Afirka, musamman mu akwai kabilu da yawa wanda a wajensu dukan mata ko cin zarafin mata wannan abu ne wanda ya halaka.
To Profesa, shin akwai wani bincike na ilimin kimiyya da ya nuna cewa bisa ga halittar mata, idan aka ɗan musu wata tsangwama haka, ko aka musguna musu, ko aka ɗan tsorata su, zai sa su daidaita halayyarsu?
Kamar yadda na gaya maka, akwai kabilu da yawa waɗanda su sun ɗauka cewa ita mace ba za a iya bi da ita ba sai an dake ta ko an gallaza mata. Al'ada ce ta kawo wannan. Amma ba wai kimiyya ba ce, a kimiyya ka duk wanda ake doka ko ake azabtar da shi, abinda aka lura shi ne yana iya taɓa hankalinsa, a gane ya taso hankalinsa ragagge ko ta taso hankalinsa ba da kyau ba, a takaice mu'amalar ta za ta gurgunta, za ta zama cewa ba ta da mai da kai. Saboda haka mu a Afirka kawai al'ada ce ta tura wa maza wani yanki su da mace.
To a gaishe da Malam Aminu Faki. Amina, kin ji ta bakin Malam Aminu wanda professor ne a department din sociology a Bayero University, kin ji abin da yace. To shi ma ya dan yi magana ne ta fannin addini da duka ne, kuma yayi magana ta yanda abin zai iya affect mata su samu matsala akan duka, dan duka kam zai iya sa, bayan ma ga raunata mutum, zai iya sa mace ta zama ta dan samu tabin hankali
sosai, har yara ma yana iya jawo yara
ma yawa yaran da ake duka haka ne, kam ana duka iyayensu a gaban su, su ma su samu tabin hankali, za su tashi da abun,
kuma su ma za su tashi su yi,
za su tashi da
tarbiyya ga al'umma.
Haka ne kam. To ya kamata dai duk masu irin wannan al'adu da wannan ɗabi'a su kiyaye shi, abinda me ake cewa, abinda zaman lafiya bai yi ba tashin hankali bai zai yi ba. An ka aure mata, an yi aure ne a cikin mutunci don so da kauna, a kiyaye a zauna lafiya.
Ta cikin mutunci, in kaga ba za ka iya ba, ka maida ta cikin mutunci.
Haka ne kam.
Maganan duka bai taso
ba. Ga Julie nan tana daga mana hannu, lokaci ya yi. Jama'a duka, anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau, a madadin wadda ta taimaka mana ta bada umarni wajen haɗa wannan shirin, Julie Lessons Gresham da injiniyan mu na yau, sai abokiyar aiki na ciya na gabatar da wannan shirin,
Amina Buhari Auna.
Ni Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa mu huta lafiya, sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu
insha Allah.